الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da 26 ga watan Rabi'u Nisani hijira na da shekara 1434 daidai da 9 ga watan March shekara ta 2013 wannan shine kasan na 126 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Sahih Muslim wallafar al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin kitabul iman matattarar da imamu muslim yake taro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ruwaito su da isnadojin shi ingantattu yana fassara mana su da fassarar da ya ruwaito daga manyan malamai daga cikin waɗanda suka gabace shi waɗanda su ma haka suka ruwaito su da riwayar su da kuma ma'anar su daga malaman farko har zuwa ga wanda ya fade su shine annabi sallallahu alaihi wa sallam muna karkashin babu bayani an nasti'izamal waswasa wan nafrata minha min khalisul imani wal amri bil isti'azati inda wuqu'iha babin dake bayani akan cewa idan waswasi ya shiga zuciyarka dangane da Allah madaukakin sarki ko dangane da al'amarin addinin musulunci sai shedan ya gilma maka wani waswasi ka fara tunanin Allah shi ya halicci kaza Allah shi ya halicci kaza to shi kuma Allah wa ya halicce shi to duk lokacin da irin wannan tunanin ya gilmo maka kake kokarin gudu daga irin wannan tunanin kake kuma ainihin neman Allah ya tsare ka daga irin wannan tunanin to wannan alama ce ta cewa kana da tsantsar imani wannan babi kamar yadda na gaya mana tun farko da karatun da ya biyo baya cewa a mafi yawancin bugun Sahih Muslim ba haka yake ba kuma na gabatar da bayanai da dalilai waɗanda suke gamsassu dangane da hakan din insha Allah ta'ala wanda yake babu buƙatar sai an saki ainihin maimaito waɗannan bayanai insha Allah daga cikin hadisan da malam ya kawo akwai ainihin hadisi guda wanda muke akai sharhin shi shine ainihin muka tsaya akai muna tattaunawa kusan karatu na biyu kenan shine hadisin malam Harun dan Ma'ruf zan saki maimaito mana wannan hadisi a inda Muslim yace haddathana Harun ibn Ma'ruf wa Muhammad ibn Abbad wal lafz li Harun qala haddathana Sufyan عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله wannan hadisi mun bayyana ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da ya shafi isnadin wannan hadisi shine malaman Imam Muslim guda biyu ɗaya mai suna Malam Haruna dan Ma'ruf ɗaya kuma mai suna Muhammad dan Abbad su ne Imam Muslim ya samu wannan ainihin hadisin daga gare su amma Muslim sai ya ce lafazin da yake kokarin kwararo maka a cikin wannan riwayar lafazin riwayar malamin shi Haruna ce qala waɗannan malamai na Muslim da malam Haruna da malam Muhammad dan Abbad suka ce haddathana Sufyan malamin mu Sufyan dan Uyaina ya ba mu hadisi an Hishamin ya karbo wannan hadisi daga Hisham dan Urwa an abihi shi kuma Hisham ya karbo daga nashi mahaifin wato Urwa dan Zubair an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam لا يزال الناس يتساءلون manzon Allah yace mutane ba za su gushe ba suna ta tambaya wato dabi'ar mutane ce su ta tambaya ma'ana suna nan suna ta tambaya har tambaya ta kai tambaya hatta yuqal har kaji ana cewa hadha khalaqa Allahul khalq to shikenan mun ji dai cewa Allah shine yayi halittu faman khalaqa Allahu to shi kuma wai Allah wane ne ya tambaye shi, ma'ana wane ne ya halicce shi? Faman khalaqa Allah, na'am, wato mutane ba za su gushe ba, suna ta tambaya. Abinda wannan yake nufi, tambayoyi marasa ma'ana, ko kuma har tun suna tambayar mai ma'ana har su kai suna yin tambayoyi marasa ma'ana, har akai ana tambayar cewa Allah shi ya halicci kaza, Allah shi ya halicci kaza, Allah shi ya halicci kaza, to wai shi kuma Allah wane ne ya halicce shi? Faman wajada min zalika shay'an falyaqul amantu billah, manzon Allah yace wanda duk ya samu kansa irin wannan halin, to sai ya nemi Allah tsari, ya nemi tsari a wurin Allah madaukakin sarki, yace ni dai nayi imani da Allah madaukakin sarki. Idan ba kumanta ba, wannan mas'alar mun dauko tattaunata saboda na fada mana cewa asalin waswasa, waswasi wani mummunan cuta ne wanda idan ka ba da dama ya shige ka a hankali a hankali, to zai waye gari ya zama jikinka, to daga nan ne kuma sai shakka ta zo. To idan shakka ta zo shikenan sai kuma jayayya, to daga jayayya shikenan sai kuma mutum ya kafirce wa abin da da yayi imani da shi. Shedan yana da matakai na badda musulmi ko dan adam daya bayan daya. To matakin farko shine wannan waswasi, amma zai dauke ka daga inda ka sani ne ya kai ka zuwa inda baka sani ba. Kaga a lokacin da zuciyarka za ta rinka riyaita maka cewa Allah shi ya halicci sama, Allah shi ya halicci ƙasa, Allah shi yayi duwatsu, Allah shi yayi mu mutane, kaga yanzu nan wasu abubuwa ne waɗanda kake tattauna su a zuciyarka, baka da jayayya akan waɗannan al'amura. To can sai ka ji zuciyarka sabarta gilmo maka da tunanin cewa to shi kuma Allah wane ne ya halicce shi? To duk lokacin da ka kai irin wannan matsayin, to Allah madaukakin sarki ya kiyaye, shedan yana neman ya badda kai ne, sai kai kokarin cewa amantu billah, zaka ji kamar yadda wata riwaya za ta bayyana amantu billahi wa rusulihi, sa'annan kuma sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare ka daga shedan. Mun kawo irin wannan waswasar wanda yake manyan malamai da muka dauko misalin su a cikin littafin Sharhul Aqidati Tahawiyya, irin su al-Imam Ibn al-Juwayni, su Ghazali, manyan malamai su Abdul Karim Shahri Satani, didda suka bude wa kansu ire-iren wannan, sai gashi didda girman ilimin su, amma sai suka samu kansu a cikin rudani. To balle kai da kake dalibi, waɗannan da suka gabata kenan, balle kai da kake rayuwa a yanzu wanda yake dama da hagu, idan ka kada ba abin da zaka gani sai abin da zai sanya maka shakka game da Ubangiji. Gidajen radioyi, tashoshin internet, jaridu da sauransu, duk abin da ka kama kana saurare, kafin a tafiyan lokaci sai ka ji yana neman ya sanya maka shakka, saboda ana rayuwa ne in the most secular world. Duniyar yau ta waye gari duniya ce wadda yake ana neman wai a zare hannun Allah daga komai. Wannan al'amarin ba wai waɗanda suke kafirai ba kadai, a'a, hatta musulmi da yawa yau a cikin al'amuran su yau suna neman su ce God has no intervention in our day to day affair, Allah ba shi da ta cewa a harkokin mu na yau da gobe. Saboda haka duk abin da mutum ya tashi na farko ba zai ambaci Allah ba, ba zai tuna Allah ba, ba zai waiwai menene Allah madaukakin sarki ya ce ba. To waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ya kira da ulaika humul ghafilun, waɗannan su ne asalin gafalallu, babu zikiri a baki, babu a zuci, sannan duk abin da ya yunkure ba zai binciki menene Allah madaukakin sarki ya ce ba, menene Allah madaukakin sarki yake so. Wannan ita ce duniyar da a yau ake rayuwa. Idan ya zama waɗannan sun rayu ne galibi a duniyar musulunci, a ƙarƙashin dauloli na musulunci wanda dama da hagu in suka kalla abinda suke gani da abinda suke ji yana ƙara musu imani, amma sun sakar wa zuciyarsu damar waswasi, sun samu kansu a halin da muka bayyana a baya. Me kake tunani kai a yau in ka baiwa zuciyarka damar ta saki kowane irin tunani ku tafi zuwa gare shi? Na haka dole ne sai musulmi ya tsananta, ya matsa dangane da addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare mishi imanin shi, Allah madaukakin sarki ya kare shi daga ainihin shedan. To sa'an nan sai kuma mallan ya bayyana mana in ba ku manta ba, ja wannan hadisi na Abu Huraira, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, sa'an muka ji daga cikin malamai waɗanda suka fitar da shi. Bayan nan kuma muka ce wannan hadisi yana bayyana mana to wasu wasi irin wannan in ya kama mutum baya cutar da imaninka. Kaji dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo kenan. Amma kuma in wasu wasi ya ketare wannan haddi to zai cutar da imaninka, amma in dai dan iyakacin wannan ne kawai to bai taba aidihin imaninka a bakin komai ba. Ina fatan mun gane. Sannan muka ji cewa wannan ya nuna cewa wajibi ne duk wani wasu wasi da zai zo maka to ka rinka ainihin bijire mishi kana kauda kai kuma kana neman tsari a wurin Allah madaukakin sarki. Sa'annan wannan yana nuna mana wajabcin lokaci zuwa lokaci mumini ya rinka jaddada imanin shi ta hanyar fadin cewa amantu billahi wa rasulihi ko amantu billahi wa bi rusulihi. Ni dai na yadda da Allah, na yadda da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, na yadda da Allah kuma na yadda da dukkanin manzannin Allah madaukakin sarki. Sa'annan muka sake jin cewa wannan dalili ne akan wajabcin neman tsari a wurin Allah madaukakin sarki daga makircin waswasi na shedan, domin Allah ne yake da ainihin iko akan shi. Ina fata an gane. To idan ba ku manta ba, gabar da muka tsaya wadda muka tsawaita magana akan ta makon da ya wuce ita ce duk sanda dan adam ya samu kanshi cikin tatabirza da jayayya da wani wanda yake baya gani amma ya san cewa Allah yana ganin shi, to sai dan adam ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah, sai Allah ya mishi maganin abinda shi dan adam baya gani shi kuma Allah yana gani. Shi yasa sai muka dauko muku scenario irin na Najeriya a yanzu, cewa abin da ya dace kenan game da halin da kasa ta samu kanta, al'umma su koma ga Allah madaukakin sarki tun daga baki har zuci har gabobin su, da baki suna ambaton Allah, suna istighfari ga Allah madaukakin sarki, suna addu'ar Allah madaukakin sarki ya musu maganin abin da ya gagare su, abin da su suke gani, abin da su ba sa gani amma Allah yana iya gani. Sannan zikiri da baki, nau'ukan zikiri baki daya tun daga karatun Alkur'ani, salati, hailala da sauran makamantan waɗannan. To sa'annan zikiri a zuci, shine zuciyarka ta zama tana cike da Allah, ka dogara ga Allah, ka yadda da Allah akan cewa kaddara ce ta sharri ta faru kuma Allah madaukakin sarki kadai ke iya yaye ta. Zuciyarka ta cika da karban abin cewa babu wanda ya isa ya dauke shi sai Allah, domin Allah ne ya bada izinin faruwar abin. Sa'annan gabobi, duk abin da ka tayamma sai ka dubi menene ya dace da Allah, menene Allah yake so. To annan ne gwamnatoci irin na Najeriya ba za su tafi tare da wannan tsarin ba, saboda sun daukar wa kansu tsari ne na secularism. Shi yasa hatta ire-iren addu'o'in da ake cewa ana yi, ana tura malamai, ana tura yan bid'a, ana turawa, ana kaza, ana kaza, ana kaza, Allah madaukakin sarki da yake majiro kon bayi ne, koda da manufa ce ta talala, in ka daga hannu ka roka sai Allah madaukakin sarki ya amsa maka. Amsa maka a nan duniya baya nuna kai mutumin kirki ne a wurin Allah madaukakin sarki. Ku kiyaye wannan da kyau. Domin haqiqani az-zakir inda Allah, wanda ake kira zakiru a wurin Allah shine wanda ya kammala waɗannan sifofin guda uku. Ya ambaci Allah da baki, zuciyar shi ta zan tana cike da Allah, sa'annan kuma gaba ɗayan al'amarin shi ba zai yi ba sai ya binciki menene Allah madaukakin sarki ya ce. To kun ga tsari na secularism, babu Allah a ciki. An fahimta? To amma a cikin hakan din waɗanda ke gudanar da tsarin da za su karkata zuwa ga Allah su roƙe shi, ko da za su sanya wasu bayi na Allah su roƙi Allah, sai Allah madaukakin sarki in ya so a cikin iyawar shi da rahman shi sai ya karba musu, kuma baya nuna ya yadda da su ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sa'annan wa minha anna fihi ishara ila dhammi kafarati su'ali amma la ya'ni almar. Wannan hadisi da muka karanta yana nuni ga shari'ar musulunci tana kyamar yawan tambaya, yawan tambaya har ta kai ga abinda bai da amfani ga ainihin dan adam. wa amma huwa mustaghnin anhu, ko kuma abinda dan adam ya wadatu daga ya san shi, baka da bukatar ka san shi. Yanzu misali, yanzu me yasa zaka je ka ce kawai kana so likita ya maka scanning ka san cewa hanjinka inci nawa ne, hanjin da ke cikin ka? Hal anta muhtajun ila hadha, kana bukatar ka san tsawon hanjinka inci nawa ne? Kana bukatar ka san daidai ina ne matsarma maka take? Baka da bukatar waɗannan abubuwan. Saboda haka duk abin da ya zambe da amfani gare ka, ko kuma ka wadatu daga sanin shi, sanin shi ko ya zo maka, ba abin da zai amfanar da kai. Ka daina. Idan har kana tambayar abubuwa masu amfani, to katta lalat tambaya ta jaka har ka je kuma kana tambayar abubuwa da ba su da amfani. Haka suka taru suka matsawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tun suna tambayoyi masu ma'ana, sai kuma wannan yazo, ya manzon Allah menene kaza, ya manzon Allah, har suka yi tambayoyin da al'amura suka zo da manzon Allah ya fada musu, hankalin su ya tashi. Wannan ubanka ya mutu yana maguzanci, wannan ubanka ya mutu yana shan giya, wannan ubanka ya mutu, ka zo kana cewa ya manzon Allah man abi, ya manzon Allah aina abi, wane ne ubana? Sai manzon Allah ya ce abuka Huzafa. Huzafa ne ubanka. Kai kuma wanda ka dauka dinnan ubanka, ashe ba kai bane, ba shi bane. To yanzu sai hankalinka ya tashi, aina abi, ina mahaifina? Sai manzo Allah ya ce mahaifinka na wuta. Sai kuma ya ce wa abuk naka fa? Sai ya ce inna abi wa abaka sinnar, da na uban da naka duk suna wuta. Sai kuma kowa hankalin shi ya tashi. Har yau wannan hadisin an karanta, sai kowa hankalin shi ya tashi. Wai ce ku tambaya? Sai Allah ya saukar da la tasalu an ashiya in tubdalakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzilu alquran tubdalakum. Ku daina tambaya, in kuma kuka tambaya qur'ani na sauka, za a amsa muku. Ka'idar kenan kawai. Ba a hana ka kai tambaya ba, amma tambayar ka yi mai ma'ana, kuma ka tambaya abin da kake bukata. Shi yasa Anas dan Malik yace sai da Annabi ya taba sanya mana doka dangane da tambaya gaba ɗaya da al'amarin ya baci. Yace in muka zauna gaban shi sai mu zauna, ka ce an dora tsuntsaye akan mu sai mu shiru. To har mukan yi sha'awar mutumin ƙauye mai hankali ya zo, sai ya zo ya ne wa Annabi tambaya, ran nan sai mu karu da ilmomi. Saboda mutanen ƙauyen, kuma Anas da yake dan birnin Madina ne, sai ya kaidi da cewa mutumin ƙauye mai hankali, saboda an san ƙauyawa akwai nau'in wauta tattare da su. To amma in mai hankali ya zo mai saiti, in ya zo ya tambayoyi, sai a karu da ilmomi masu yawa. Haka shari'ar musulunci take jama'a. Shi yasa baka ga malami mai hikima zai bi yana ta karantar da mutane ne sannu a hankali, har a kai kan abinda kwakwalwarsu za ta iya dauka, wanda da ba a kai ga haka ba kwakwalansu ba za su iya dauka ba. To amma mara hikima fa shine sai kaga irin waɗannan wa'azozi waɗanda kuke ji gashi nan kun cika hansar ɗinku da su. Ma'ana kawai za a zo ne wa'azin ba topic, ba rubutacciyar takarda, ba littafi, ba komai, kawai zai ta yi ne ta karmatsowa. A cikin haka ya faɗa abin da zai bata maka rai, ya faɗa abin da zai daidai da son zuciyarka, ya faɗa abin da zai sa ka dariya, ku tuntsira dariya gaba ɗaya. Dama ku dukkanku ƴan tahole ne kawai. Amma lallai na daga cikin hikima ta tarbiyya a sa ana karantar da kai a littafi, kwakwalwarka tana iya fahimta da dalili, yadda ranar da ba malaminka iya abin da ya karantar da kai dinnan ka karu da hasken wannan, kuma zaka iya ci gaba. Ko an fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa haifu akhbara nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qu'i zalika kama akhbara bi zalika abu huraira fi hadisihi alati. Kun ga waɗannan maganganun da muke ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutane ba za su gushe ba, suna ta tambaya, suna ta tambaya. Annabi yana faɗin su a wannan lokacin, ba su faru ba. Daga baya za mu zo mu ji a hadisin da za mu karanta nan gaba na Abu Huraira, tambayar ta zo ta faru tun a zamanin Abu Huraira. Mutum na ɗaya, na biyu, har zuwa na uku duk sun zo sun yi wa Abu Huraira wannan tambayar ƙarara. To wai Abu Huraira, mun ji Allah shi ya halicci kaza, Allah shi ya halicci kaza, wai shi Allah nan da kuke faɗi kullum, wai shi kuma wane ne ya halicce shi ne? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yanzu wannan yana nuna ainihin wato me? Yana nuna mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yana nuna ainihin Annabi ya faɗi magana, kuma magana ta zo ta faru kamar yadda ya faɗe ta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata an gane. قال أبو هريرة حيث قال أبو هريرة قد سألني اثنان وهذا ثالث. Abu Huraira yace kaga wannan tambayar da kai mun cewa waya halicci Allah to mutum biyu sun taba min ita ga na uku aw sa'alani wahidun wa hadha thani ko kuma yace wani ya taba tambaya ta kai ne na biyu wa zakara anna aidan anna nasan min al-arab sa'aluhu. Abu Huraira yace wasu mutanen kauye ne suka zo suka tambaye shi walidha qala, dan haka Abu Huraira sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu, Allah da manzon shi sun yi gaskiya, dama manzon Allah ya fadi za abin zai faru, haka kuma abin da ya fadi din ya tabbata gashi ya faru. Kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, haka al'amarin yake. Shi yasa kamar yadda makon da ya wuce kuje ku samu kasadin makon da ya wuce, akwai bambanci tsakanin theories na fahimta ilmomi na zamani da ake kira karatun boko da kuma theory na fahimta ilimin shari'a. Ya kamata ku fahimci wannan, ƴan boko su fahimci wannan, ƴan arabiya ma su fahimci wannan, hatta jahilai ma kowa ya kamata ya fahimci wannan. A cikin addinin musulunci, shi addini an gina shi ne akan sallamawa. Ko ka gane hikimar shar'anta kaza ko baka gane ba sai ka sallama. Amma karatu irin annazari, karatu irin na zamani da kimiyya da fasaha da social sciences da sauransu, wannan yana ginuwa ne akan waɗanne dalilai ne ka gani waɗanda za su sa ka yadda a haka. Ina fata an gane. Idan baka ga dalilai ba, ba za ka yadda ba. Amma a cikin shari'ar musulunci shine dalilin shine an ce maka Allah ya ce, annabi ya ce. To dan haka abu na farko sai an gina maka zuciyarka ka yadda waye Allah. Sai an gina maka zuciyarka ka yadda waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai a ce maka abinda suke zuwa da shi divine sako ne, ba fact findings bane. Ma'ana sakonni ne na Allah mai tsarki daga saman bakwai. Ba bincike akai aka gano su ba. Duk abinda binciko shi akai aka gano, wata ran za a binciko a gano daidan shi ko kuskuren shi ko makamantan haka. Amma abinda ya zama ya sauka ne, muqaddas ne daga Allah mai tsarki ne, ba za a ce wannan abin ya zama kuskure ne daga baya ba. To ba za ka iya yadda da wannan ba sai an kwankwadar wa zuciyarka ka yadda cewa ga matsayin Allah, ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa za ka ga kullun da ƴan boko da ƴan arabiya ba a fahimta juna. Saboda ƴan arabiya, in nace ƴan arabiya ustazai masu karatun addini zai kawo kaza, sai dan boko ya ce amma ya za a yi wannan abin ya zama gaskiya, sai shi wannan ya ce aya Qur'ani yake, sai dan boko ya ce a'a yana neman yaya abin how reality, yaya nagarta da gaskiya abin yake, sai shi wannan dan arabiya ya ce a Qur'ani ana ce maka a Qur'ani kana cewa ya gaskiya abu. Har yanzu an kasa gane wannan conflict din, shine hanyoyin fahimta ilimi na boko shine ya danganci bincike ne da nagartar dalilan da ka bayar, wannan kuma karfin imanin ka ne zai sa ka yadda. Allah ya sa kun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa minha bayanu waswasati shaytan, na daga cikin abubuwan da wannan hadisin yake bayyana mana cewa lalle ashe shedan yana saka wa dan adam waswasi wa ilaju ha, sannan wannan karatu ya nuna mana to menene maganin wannan waswasi, wa huwa al-isti'adha, shine neman tsari, fa innahu yandafi'u bidhalika, da wannan ne ake iya ture wannan irin waswasi din. Jama'a kun fahimta? Idan har ka samu kanka a halin waswasi, to ka yadda cewa na farko akwai wata halitta da ake kira shedan. To kaga anan dole mu tsaya mu dan warware bayani dangane da wani abu da muka fara tabowa a karatun da ya gabata, shine bayani dangane da duniyar aljanu. Wato in aka ce duniyar aljanu, wannan kalma ce ko jumla ce ko phrase ne na turanci ko larabci aka fassara, alamul jinni, the world of the jinn. To bahaushe shi ba haka yake fadi ba. Rayuwar aljanu, yaya rayuwar aljanu, yaya tarihin aljanu yake, shine aljanu halitta ce waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi su kafin ya halicci annabi Adam. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, tun kafin a halicci annabi Adam aljani yana nan a nan duniya. Sannan da me aka halicce shi? Da harshen wuta aka halicce shi. Sannan aljanu akwai maza, akwai mata, suna ci, suna sha, suna aure, suna saki, suna mutuwa aljanu, kuma ana iya kashe su kamar yadda yake faruwa ga dan adam. idan ka fahimci wannan to sai ka gane na daga cikin bambance-bambancen da Allah ya bambance halittun dan Adam da su sune Allah madaukakin sarki ya ba su wasu hikimomi da ilmomi da wasu baiwa da siddabar wanda yake dan Adam ba shi da su na daga ciki yana iya bacewa yana iya rikida dan Adam baya ganin shi a cikin surar shi ta hakika wanda mun yi bayani a karatutukan da suka gabata to duk in ka fahimci wannan sai ka gane na daga ciki yana da kudura ta cutar da dan Adam sai in dan Adam ya samu kariya daga Allah madaukakin sarki to cutarwar ainihin shedanun aljanu tana zuwa ne sakamakon manufofi guda biyu akwai manufa ta kusa akwai manufa ta nesa manufa ta kusa ita ce anan yaga cewa ya cutar da dukiyarka lafiyarka addininka manufa ta nesa ita ce innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yaga cewa kun waye gari wata ran kai da shi kuna cikin wuta to idan ka gane waɗannan gaba daya sai ka gane amma ba dukkanin aljani ne domin jinsin aljani jinsi ne kamar yadda jinsin mutum yake a cikin mutane akwai masharranta akwai wadanda suke ba su da sharri haka aljanu akwai masharranta akwai wadanda yake ba su da sharri dan haka an ce aljani ya sha bamban da sheɗani to sunan jinsin su shine aljani to amma idan ya tashi ya fara kangara yana karami to shine ake kiran shi ifrit qala ifritun min aljin to daga nan shine sai kai marid daga nan shine sai kai shaitan to waɗannan su ne matakaiya na ainihin aljani a lokacin da ya tayar ma bijirewa marid afwan ifrit marid sannan shaitan to asali shi shaitan shi gaba ɗayan aikin shi kawai batarwa ce game da ainihin addini afarit da marada su kuma babban aikin su shine cutar da lafiyar mutane haddasar da fitina da husuma da sauransu da neman sakawa mutane shakka domin su shedanu su da kansu wani lokacin suna tura waɗannan kananan ifritai ko maradai domin su je su yi aikin barna a cikin ƴan adam to kaga anan abinda wannan hadisin yake nuna maka cutarwar shedani gaskiya ce yana iya sanya maka waswasi har ya kai ga shakka har ya kai ga kokwanto har ya kai ga ƙaryatawa ko kafircewa abinda ake neman ka ainihin yadda da shi to babbar hanyar ka anan ita ce neman tsari shi yasa ina baka shawara ka je ka samu littafin ainihin al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi talbis iblis irin rudani da rikicin da shedan yake sawa da kuma ainihin littafin Ibn al-Qayyim ainihin wato min masayidi shaitan igafatul lahafan min masayidi shaitan ka samu waɗannan littattafai za su taimaka maka abubuwan da mai yiwuwa suke damunka a rayuwa baka san cewa shedanu bane kai abin da ka dauka shedan yana kawo maka rikici ne dangane da addini kawai baka san cewa game da lafiyarka game da lafiyar iyalanka game da gidanka game da kasuwancinka game da abin hawanka duk shedanu suna iya sanya hannu wajen rikita maka al'amari shi yasa idan har ba ka san su a bisa haske na ilimin addini bane to ka kuskura hanyar sanin su ko an fahimta jama'a to kun ga wannan fagen ma yana daga cikin tatabirzar da ake samu tsakanin ƴan boko da ustazai domin dan boko shi waɗannan abubuwan zai ga cewa duk shirme ne shi yasa za ka ga so da dama matsala ta faru an kai asibiti idan al'amari yayi al'amari sai dai su gaji da wahalar da kai kawai sai su sallame ka tare da alhamdulillah saboda albarkar da'awa ta sunna yanzu duk duniya an fara samun likitocin da in abu ya ce cinye yaki cinyewa sai su ce kai ka koma ka je a yi maka addu'a har an fara samun yanzu likitan da in abin yaki cinyewa a bisa ka'idojin ilimin likitancin shi da kansa sai je sai alwala sai ya zo yana tofawa mara lafiyan shi ayatul kursi yana son ya ga wani irin response jikin zai rinka bayarwa wani irin tasiri karatun zai rinka bayarwa daga haka in ana buƙatar sai an kai zuwa ga wani babban malami sai ya ce ya kamata a je a nemi malamai domin a yi haka shi yasa ahlus sunna ya ku masu ilimin addini saboda wasu nau'i na jahilai sun yi na inkarin abin da kuka fadi. Kar ku janye, kar ku daina fadi, ku ci gaba da fadi. Saboda kuna da yaqini kamar yadda muka fadi divine message. An fahimta sako ne mai tsarki daga wurin Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kai kanka in baka ilimin zamani ba za ka rinka inkarin wasu abubuwa da kake ji. Haka ne ko ba haka ba? Shekaru 30 da suka wuce yanzu idan an ce harkar telefon ko ga ƴan bokon lokacin an ce harkar telefon za ta waye gari ai maganin ta a gama da ita da yawa za su yi shakka. Bature yanzu ya riga ya gama da me? Ya gama da voice. Yanzu duk sakon da ake so a tura kowane iri ne na murya zai iya zuwa. Bature ya yi 3G. Ya gama da me? Ya gama da hoto, ya gama da video. Ha? To yanzu kuma Bature yana son ya ainihin gama da al'ainu ne. Shin yanzu ta talabijin mutum zaka iya kana magana da shi? Ya miko maka abu ka karba ko ya miko maka hannu ko ya sa turare kana ji yana America kana kaza? Za ku ce ba zai yiwu ba, ku yi shiru, kar ku ce ba zai yiwu ba, don shekara 30 ma haka suka ce ba zai yiwu ba wannan abubuwa. Gashi with the development of the 3G yanzu abubuwan sun yiwu ko ba su yi ba? To kar kai mamaki nan gaba kuna hira da wani kana jin shi a telefon yana jin ka, ka ce kai turaren naka yana da kanshi. Na san tastagribuna hadha jiddan lakin laysa hadha bimustaghrab bima hadas, saboda abubuwan da suka faru a baya ga sunan kana ganin da ba za su taba yiwuwa ba. Qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. Qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an taquma. In qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. Wannan a majalisar Sulaimani kenan. Aljanu ne fadawa, tsuntsu ne ya je ya gano. To yanzu kaga tsuntsu, tsuntsu ne ya je ya gano wata fada wadda ta fita mai gidan shi, yazo yana bada labari. Har ya je ya gano wani gado wanda mai gidan shi ma bai taba ganin shi ba, gashi kuma yana da sarauta komai da komai. Kasaitan mulki sai ta sa ya ce waye zai je kawo mini gada, sai wani ya ce ranka ya dade kafin fada ta tashi. Sai aka kau da kai aka ga ya bata lokaci, sai wani ya ce kafin idan ka yi kifta zan kawo bab, sai gashi ya aje. Ha? Wannan shi yasa so da dama sai ƴan adam tunanin su ya gino akan cewa duk abin da ya gagara sai ka ji an ce kamar aljani. Haka ne ko ba haka ba? To yanzu kuma fa 1995 kwana nawa ne? Yau ba shekara 15 kenan ko 18? 1995 18 nan nazo ina lecture a Center for Islamic Legal Studies ko wannan Zaria ABU. Malaman ku ne suke karyata suna cewa kaji wai ana kaza ana kaza ana kaza. Karyata suke kai duka su son suna nan. Mun ajana su don tarihi yazo ya shaida. Yau shekara 18 sai gashi duk sun ja baki sun yi shiru sun ji kunya. Wannan a cikin addini kenan suke cewa ba zai yiwu ba, saboda me? Bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Karatunka bai kai ba sai ka ce ƙarya ne haka. Wallahi kar kai mamaki. Wannan waya da ka gani ta GSM nan gaba jama'a sai ta zama ƙauyenci in a ganka da ita. Da sadda ta fara gwangwami mu ya ce hadda area. Da gwargwadon area mutum da gwargwadon barazana a ƙauyen su. In ya fara magana sai ya ja area haka. Sai ce alhaji kaga abin nashi hadda area. Yanzu ka fito da mai area ka gani. Ka fi kowa ƙauyenci. Nan gaba sai ka daga ta ka zama ba ƙauye. Suna nan gaba suna son yadda yanzu ake paperless banking system. Nan gaba haka suke so ya zama technology without device. Who knows? Nan da sati ɗaya abin zai faru ko nan da shekara 10 ko nan? Kawai abin da ba mu so karkace ba zai yiwu ba. Haka ne? da sai ka hada katan akwati zaka samu talbijin sai ka samu katan kasa zaka samu abin nan yanzu wayar ka tana dauke da komai shi yasa suke kiranta smartphone ita ce talbijin ita ce video ita ce internet ita ce wasika ita ce biro ita ce agogo ita ce calculator ita ce camera ita ce komai naka dama gece kadai da kare suke gani a duhu ko to yanzu dan adam an yi maka tabaran da an kasa shi kai ma zaka ringa gani a duhu tangararan kai ma zaka gani a duhu zaka gani da kuma mage tai kadai take gani da kare ilimi ne ku tashi ku yi ilimi ku da Allah ya saukarwa da divine message sako mai tsarki wanda it has all the accurate components dukkan yadda ake neman sakamako ya tabbata daidai wa daidai keke da keke duk inda aka kai aka komo za a samu naku har yau babu wani scientist wanda ya proven any of the scientific findings da ke cikin alqur'ani ya proven nas wrong ba wani abu da wani malamin kimiya ya gano har yau gashi ya zo alqur'ani ya gano ƙarya ne ran nan muke karantowa sun bincika sun gano da sama da ƙasa a hada take sai ta fashe ta rabu biyu hayaki ya fita wannan yana nan a cikin alqur'ani yana nan a cikin nan sahih muslim awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy hadisi yazo sahihi cikin sahih muslim ya fassara sama da ƙasa amma suke sai suka rabe theory ne wannan a cikin alqur'ani sai saran nan nake ce muku alqur'ani littafi ne na science amma ba littafi ne na science ba alqur'ani littafi ne na ayoyin Allah da ke tabbatar da ayoyin Allah da burunƙasa da ikon Allah amma alqur'ani ba littafin science bane amma a cikin alqur'ani akwai science domin Allah ya tabbatar maka the sign of the existence of the almighty God ha marajal bahraini yaltaqiyan sai ce bainahuma barzakhul la yabghiyan tekuna ne guda biyu wannan ta taho wannan ta taho in suka zo za su hade amma sai kuma sai kowace ta koma sai Allah ya ce amma a tsakanin su akwai wani shamaki wanda yasa ba su hadewa ka je ka shafa ka gani za ka gane shamakin in hannunka zai taba sannan wani abun mamaki wanda ya bada wannan labarin a cikin littafin shi bai taba ganin teku ba annabi hayyara su bai taba ganin teku ba teku ba kogi ba sea ko ocean annabi bai taba ganin su bai taba hawan su ba amma ya bada wannan labarin a yau marine biologist wato malaman sanin biology na halittun tsirrai da ke cikin teku sun bincika sun gano cewa akwai wata shamaki tsakanin wannan da wannan gashi nan da yake Allah mai aje aya ne ka kama lakwaje zaka tafi lakwaje ka gani a gadan murtala zaka je ka samu river Benue da river Niger sun taho gashi nan in suka zo sai wannan sai koma za su taho kai kana ganin sun hade amma gashi suna tafiya haka tare wannan yayi duhu wannan yayi haske amma ba sa cudewa da jikin junan su Allah yake bainahuma barzakhun la yabghiyan akwai shamaki ne wanda yake ba za su hade ba kai ka taba kaga zaka ga shamakin amma Allah ya ce akwai ko kaga mu mun yadda kun ga bambancin boko da arabiya kenan mu mun yadda amma dan boko bai yadda ba sai after 1400 da ya gano akwai sannan sai ya ce ya yadda a da can shi kafiri ne ma'ana duk wanda suka mutu suna kare ta wannan aya sun yi wuta kenan saboda ba su gano ba ko kun fahimta jama'a a lokacin da muke lakcocin nan a kongoyo shekara 18 nan da muke magana October 1995 ne jama'a a daidai wannan lokacin malamai ne suke cewa ya za a ce ana magana da aljini ya za a ce aljini yana magana an taba jin aljini ya magana ai wannan ƙarya ne yanzu su da kansu fa shikenan magana wasu ma da haka suke cin tuwo yanzu Allah ya kiyaye so abinda kadai wannan darasin yake kokarin nuna mana shine akwai shedanu kuma cutarwar su gaskiya ce kuma koda baka fahimce yadda suke cutarwa ba in shari'a ta fada ka yarda sai ka nemi tsari shikenan
an fahimta jama'a zaka ga kana zauna kana ta hira ko da ka dauko qur'ani ka fara karatu sai ka ji ka fara jin bacci sai ka ji kanka ya fara ciwo sai ka ji kaza sai ka ji kaza sai ka ji za a yi awa uku ana hira tun karfe 9 na safe har 12 na rana ana hira ladan na kiran sallah 12 da kwata sai ka ji bacci ya fara damun ka zaka kwana kana jin zafi yanzu kwana ake ana zafi ana kiran as-salatu sai ka ji sanyi ya barko maka to idan baka yi imani da cewa akwai wani shedani ka nemi tsari a wurin Allah ba ya zaka yi ba zaka samu kanka a cikin rudani ba alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza haka Allah yace baka ga yadda muke in gizo shedanu suna rikita kafirai rikicewa gaba ɗaya sai su wargaza maka al'amarinka su rikirkita maka al'amarinka komai naka ya rikice dan haka dole ne sai an nemi tsari a wurin Allah madaukakin sarki malam ya ci gaba da cewa wa minha al'amru bil kaffi min at-tafkir 'inda khawfi az-zalal duk lokacin da kake jin tsoron in ka ci gaba da tunani game da kaza zai kai ka zuwa ga kafirci to ka watsar da wannan tunanin jama'a ƙarshen wannan ainihin sharhi na wannan hadisi kenan imam muslim ya ce wa haddathana mahmud ibn ghailana haddathana abu nadri haddathana abu sa'id al-mu'addib an hisham ibn urwa bi hadha al-isnadi anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala ya'ti ash-shaytanu ahadukum fayaqulu man khalaqa as-samaa'a من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله wannan isnadin imam muslim ya samu shi ya tike amma daidai da irin wancan da aka karanta na hisham dan urwa cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya'ti ash-shaytanu ahadakum shaytan zai zo wa daya daga cikin ku fa yaqulu sai yace man khalaqa as-samaa wa ya halicci sama to kaga zai zo maka ina ma'anar zuwa zaka ganshi zai maka sallama ko zai maka to zaka ji mure shi yana fada maka innama akwai wadanda al'amari ya wuce musu waswasi ya zama cuta suna fama da shedanun da shedanu suna zuwa ta kunnan su suna magana da su suna zuwa a cikin zuciyarsu suna jin suna magana da su ba wannan muke magana ba yanzu wannan zuwan zuwa ne na waswasi sai ka ji kawai zuciyarka tana riya maka cewa man khalaqa as-samaa wai wa ya halicci sama man khalaqa al-arda wa ya halicci kasa fa yaqulu Allah sai ka ji ainihin shedan din da kanshi sai kuma ya fassara maka cewa Allah ne thumma zakara bimithlihi sai ya ambaci irin wancan wazada sai kuma yace wa rusulihi ma'ana irin yadda wancan hadisin yake sai kuma yace maka to waye halicci Allah to annabi yace duk lokacin da kaji irin haka ko fa qul amantu billahi shine wazada wa rusulihi ko kun fahimta sai kace amantu billahi wa rusulihi na yadda da Allah na yadda da manzannin Allah abin da suka zo da shi gaskiya ne wannan hadisi duk ma'anarsa ɗaya da wancan da muka karanta muslim ya sake cewa haddathani zuhair ibn harb wa abd ibn humayd jami'a an ya'quba qala zuhair haddathana ya'qub ibn ibrahim haddathana ibn akhi ibn zuhu ibn shihab haddathana ibn akhi ibn shihab an ammihi qala akhbarani urwat ibn zubair anna aba hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الشيطان أحدكم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي acikin wannan riwaya Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace shedan zai zo wa daya daga cikin ku yace da shi wa ya halicci kaza da kaza har dai sai ya kai ga cewa to wai kai wa ya halicci ubangijinka manzon Allah yace in har ba wa ya kai ga haka falyasta iz billah yana mi tsani a wurin Allah waliyantahi sannan ya kuma daina yin wannan tunanin ina fata an gane
fito. Da yace wal yantahi din ne daina yin wannan tunani wani babban malami al-Imam At-Tibi yake cewa ai wal yatruku tafakkur fi hadha al-khatir, mutun ya bar tunani dangane da waye halicci Allah, waye halicci Allah, ya bar wannan tunani. Wal yasta'iz minhu, ya nemi Allah madaukakin sarki ya tsare shi. Wa in lam yazal at-tafakkur bil isti'aza falyaqum. To ta iya yiwa an ce maka ka nemi tsari a wurin Allah, ka nema, amma kuma ka nemi tsarin sai kuma ka ji har yanzu wannan irin tunanin bai kau gare ka ba. Malam ya ce sai mutum ya tashi, wal yashtagil bi amrin akhar, sai ya shagaltu da yin wani abu. Wa innama amarahu bil isti'aza wal intihai anhu wal i'rad an muqabalatihi la bit ta'ammuli wal ihtijaj li wajhayn. Abin da yasa manzon Allah ya ce bawa sai nemi Allah a wurin, ya nemi tsari a wurin Allah, ya kuma daina wannan tunani, ya kuma kauda kanshi kan ma ya koma ya ce zai nazarin ya zai bullo abin. Ya ce saboda dalilai biyu. Al-awwal, dalilin farko, anna al-ilma bil istighna'ihi azza wa jalla anil mu'assir wal mujid amrun daruri la yaqbalu al-ihtijaj wal munadhara lahu wa alayhi. Kaga dai yanzu kai musulmi ne, ka yadda dai cewa Allah shine mahalicci, ko ba wanda ya halicce shi, to akan me zaka nemi tunani da jayayya da wani tattaunawa da shedan akan haka? So ba wani jan tunani, ba jayayya, kawai wannan abin ba daidai bane. Fa in waqa'a min zalika shay'un kana min waswasati ash-shaytan li'annahu musallatun fi babi al-waswasa wa waswasuhu ghayru mutanahiya famahama aradathu fima yuwaswisu bihujjatin yajidu maslakan akhar ila ma yunfihi min al-mughalata wat-tashkik. Ka san akwai dan adam da zai zo maka da jayayya sai ka biye mishi, ko saboda me? Saboda na ɗaya kana ganin kana da ilimi da dabarbaru wanda zaka abin. Na biyu sana saboda kana ganin mewa akwai wata shubuha da ya matsalewa. To na farko dai ka sani da cewa ba za ka iya ja da shedan ba, domin Allah ya bashi iko akan waswasi dangane da dan adam. Na biyu ka sani da cewa ita matsalar in ka ce za ka yi jayya da shi akan me, shi ya yanke shawara ba zai bi Allah ba, kai kuma ka yanke shawara za ka bi Allah. Ma'ana kowannen ku yana da fanatism akan abin da ya yarda da shi, kowannen ku yana da kafiya. To abin da yake daidai shi ne me? Kawai ka rabu da shi, ka yi watsi da shi, domin wannan na daga hanyar da aka bashi iko akan ka. In ka ce za ka ci gaba da kada tunaninka wajen yadda za ka iya ƙaryata abin, ko to zai kuma ja ka zuwa ga shakka da kuma ƙaryatawa. Wa adna ma yusiduhu min al-istirsal fi zalika ida'atu al-waqt, mafi karanci na abin da shedan zai maka a wannan jayayya in ka nemi kai da shi da ita, shine in bai nasara akan ka ya mai da kai mai shakka ko mai karyatawa ba, shine ya bata maka lokaci. Dan haka fala tadbira fi daf'i zalika aqwa wa ahsan min al-isti'azati billahi ta'ala, ba abin da yafi a lokacin sai ta'awuzi. Kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shike, a'udhu billahi minash shaitanir rajim shike. Ina ma da ka iya ta'awuzi wanda lafazin shi yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da Annabi yake a cikin sallah, da zai fi amfanar maka saboda lafuzan nashi suna da ƙarfi fiye da wannan lafazin da muka saba yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kana roƙon Allah ya tsare ka daga shedan game da batarwa da cutarwa da rashin lafiya da shakka da hauka da duk wani abu da yake sanya wa dan adam, ka tattara ka ce Allah madaukakin sarki ya tsare ka. An fahimta jama'a? Ka gwada ka gani, cutar waswasi cuta ce mai girma wadda yake akwai babi da zamu zo mu magana akan ta insha Allah. Malamai sun yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa akai. In ka karanta wancan littafi na Ibnul Qayyim Ighafatul Lahfan min Masaidi Shaytan, da kuma littafin Ibn Hajar wanda sukutun da guda ya rubuta shi ne akan matsalar waswasi, za ka samu waɗannan bayanan.
waswasi cuta ce mai girma kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي العبد الشيطان من ذن الله يتي شيطان ذي زو باوا الله فيقول يتي من خلق كذا وكذا ويحل كذا كذا بمثل حديث ابن أخي ابن الشهاب إلو وانشان حديثي دمو غما كارنتاوا وان دا غدن وان إمام الزهري يأينه رويتو. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة ايتي انظر الله ايتي لا يزال الناس يسألونكم عن العلم mutane ba za su gushe ba suna tambayar ku game da ilimi hatta ya kulu har dai wata ran su ce hadha Allahu khalaqana Allah dai shi ya halicce mu faman khalaqa Allah to shi kuma Allah waye halicce ku waye halicce shi qala sai manzon sai Abu Huraira yace wa huwa akhizun bi yadi rajuli Abu Huraira yana rike da hannun wani mutum inji wannan almajirin nashi mai suna Muhammad ibn Sirina فقال سي مكجا ابو هريره يتي صدق الله ورسوله الله زمان زنشي سن يي غسكيا قد سالني اثناني متوم بيو سن تبا من wannan tambayar wa hadha salis ga na uku
an fahimta jama'a abu hurairah yana rike da hannun wannan mutum ne sai karanto musu wannan hadisi da ya karanto hadisin sai yace Allah yayi gaskiya kuma manzon shi yayi gaskiya yace mutum bi sun taba min irin wannan tambayar yau ga na uku aw qala sa'alani wahidun wa hadha thani ko kuma abu hurairah yace mutum bi sun taba mun irin wannan tambayar yau ga na biyu to kun ga inda muke ishara a can baya cewa gaskiyar da abu hurairah yake cewa ya tabbata gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da manzon shi sun yi gaskiya manzon Allah yace mutane ba za su gushe ba sune ta muku tambaya game da ilimi sune ta muku tambaya game da ilimi har kuma su zo suna tambayar ku cewa mun ji cewa Allah shi yayi halittu shi kuma Allah wane ne yayi shi ina fata an gane ai wani babban kafiri ya rubuta wani littafi wanda Malam Hussein Mabera ya bashi ansa who is this Allah wai wannan Allah wane ne ne ma'anar wannan tambaya tana koma zuwa ga nan who is this Allah kullun an taba su ce Allah 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 waye ne Allah nan shi da Malam Hussein Mabera ya rubuta littafi ya bashi rujanda da kuma kasad musamman akan haka haka al'amarin zai kasance Allah bai taba lamunce mana ba manzon Allah bai taba lamunce mana ba cewa zamu rayu a duniya zalla ta imani zamu rayu tare da kafirai da munafikai da zindiƙai masu sanya shakka ta ko ina ba barazana bane samuwar su amma jahilcin da musulmi za su zauna a ciki shine barazana ka kiyaye wannan da kyau kullun ku daina kallon wani a matsayin barazana amma ku dubi ko in ba ku yi wa kanku abin da ya dace ba shine barazana gare ku za ka hana ruwan damuna sauka ne ba za ka hana shi sauka ba ko to ka gyara ɗakinka kawai to kuma kai ka gyara ɗakinka wani bai gyara nashi ba kana da barazana ba ka da wata barazana to amma shi ya gyara ɗakin shi kai baka gyara naka ba kana nan kana surutun cewa ta yaya zai gyara ɗakin shi kai baka gyara naka ba shi ma sai ki gyara a daidai lokacin da suke yadawa a tashoshin internet da radio da jaridu suna ta zuba muku shakka da sauransu menene yake wajibi akan ku ku zama ala basiratin mana ku zama ala basiratin ba ku ga akan teburin nan jama'a muka zo muka yi taro ba har yanzu ba mu yi lacca ba akan matsalar polio fa har yanzu ba mu yi lacca ba fa taro ne muka kawai na bayyana wa ƴan jaridu namu matsayin, amma har yanzu ba mu yi lecture ba, ni ban yi lecture akai ba, Professor Ibrahim Ahmad Aliyu bai yi lecture akai ba, Professor Haruna Kaita bai yi lecture akai ba, Professor Aisha Abubakar bai yi lecture akai ba, zama muka yi akan nan hira ce kawai akai da tattaunawa, amma ku dubi yadda abin ya ruda su. An kira sarkin musulmi, an kira sarakuna, an kira malluma, an kira kungiyoyi, an kira duk wani gabo, an kira shi yazo yayi jawabi. Duk waɗannan abubuwan da suka haifa wannan dan zaman da muka akan wannan teburin katakon da ko fenti ba mai mai baballe fameka shine fa ya furgita su daga ko ina, sun rinka bugo waya daga ko ina. Wannan nan jihar Zamfara wai SSS har kama yaro suka yi, wai suka tsare shi, wai yana sai da kaset. Muka ce menene laifin yaro? Ga mu mu dake cikin kaset mu muka fadi ga sunan mu da addressin mu da lambar wayar mu. Me sai da kaset ina laifin shi? Me yiwa har yake sai da kaset din shi ma bai saurara ba. Amma ga waɗanda suka fadi live suna nan. Abinda wannan yake nuna muku shine me? Idan kun zauna ba ku san abin da ya kamata ku sani ba, to shine kuka zame wa kanku da kanku barazana. Amma matukar kun zauna ala basiratin min Allah wa ala basiratin min al-ilm, ba ku da wata barazana, kar wani abu ya ba ku tsoro. Waɗannan gwamnatoci ne na duniya suka taso gwamnatin Najeriya a gaba, dole dole sai ta yi abin nan. An rasa yadda annan nan din nan kuka ji Professor Ibrahim Ahmad Aliyu yayin revelation din ya tona wannan sirrin. Gwamnan Kano shekarau ya turje a lokacin nan ba zai ba, da suka dago mishi wata badakala cewa to in ba ai ba sai gashi yana digawa yara da kanshi shikenan. Wannan na daga cikin ɗarurukan dalilai da muke ce muku ku yi kokari ku tsaya da kafarku. Ku yi kokari kada wani ya gina muku masallaci, kar wani ya ba ku fili, kar wani ya gina muku makaranta, ku tsayu da kanku. Wannan shi zai ba ku damar abin da kuka yadda da shi, shi za ku faɗi. Matsayar da kuke a kanta ita ce za ku tsaya a kai. Yanzu kai in ba haka ba a ce kamar Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi ya shiga cikin wannan yuyuyu na jahilai da sarakunan gargajiya. Medical doctor, sannan kana rike da PhD daga Jami'a Ummul Qura akan fiqhiyat, amma da suka ja shi sai ya shiga cikin jahilai. Sai gashi mai yake cewa duk duniya ana yi, Misra ana yi, kaji sakarai ya aje di MBBS din da ya karanta, duk degree da ya karanta na likitanci ya aje, ya koma ya zama soko, ya koma yana cewa duk duniya ana yi, duk duniya ana yi, duk duniya ina ne ba a cin kare? Akwai inda ba a cin kare? Shikenan ya zama dalilin a ci kare? Duk wannan yana nuna rashin cancantar tsayuwa ne a fagen da'awa. Ma'ana a da'awa ba za ka iya tsayuwa da kanka ba, sai ka jingina da wani. Ina karatunka zai quality? Ma'ana ka kashe rayuwarka, banda kai soja ne, officer a soja, medical doctor ne, sannan ka yi degree daya biyu uku akan ilimin fiqhu, waɗannan dukkan su ba su baka damar ya zama kana da research tools da methodology na research ba, yadda zaka tsayu da kanka? Dan haka tunda ba damar ka apply waɗannan tools din, sai ka koma kawai sai ka bi kalmar jahilai. Sarkin gargajiya ya kunsha kanshi, ko sai sai karanta, iska ba ta shiga ba ta fita, fasaha ba dodiya za ta yi ba, dole zai koma ne kawai yana tunani irin nasu. A ce kana dan boko, kana dan arabiya, kawai ka koma kana magana irin ta jahilai. Ku an fahimta? Kuma yanzu su inda da sincerity a cikin wannan zaman, me ya hana ba za a gayyato mu ba? Da sai a gayyato mu. Ma'ana sun yanke shawara ne ga abin da suke so a faɗi, don haka ina ne za su samu ƴan kwangilan malamai? Sannan kamar yadda na ce, ina ruwan jami'in tsaro a cikin wannan harkar? ina ruwan jami'in tsaro, matsala ce ta bincike, matsala ce ta ilimi. Ora jami'in tsaron ya tare ka, abinda muka ce wannan yaron nan zamfara kenan, kace su kai ka kotu. Aje a faɗa maka a ƙarƙashin wani tsarin mulki ne, a ƙarƙashin wace doka ce ka kare dokar ƙasa. Tunda ga waɗanda suka yi lacce suna rayuwa a gari ɗaya, su hudu ringis, ba a kama ko ɗaya an kai kotu ba, sai kai miskini da kake ɗora naira 20 kana sayar da kasa. Kullum wannan jahilcin ake amfani da shi ana azabtar da 'yan Najeriya. Shi yasa babban barazanansu kullum shine majalisi irin waɗannan da ake wayar da kan mutane ku tashi ku yi ilimi, saboda sun gane akwai haɗarin akai ilimi. Saboda ba me yasa yanzu mu uku ba za a zo yi mana barazana ba? Ai sun yi shawara mu ma za su kai mu kotu, amma me yasa suka yi declining, me yasa suka fasa? Ba wata gwamnati da ke bayan mu, duk duniya kaf babu. Su ko su da kansu gwamnati ne, kuma gwamnatoci ke bayan su. Kenan duk inda za a kai mu kotu a duniya, za a kai mu kotu ne a ƙarƙashin wata gwamnati wadda tana goyon bayan su. Tama me yasa suka fasa? Har yanzu ba mu yi lacca ba. Dan haka za mu zo za mu yi muku lacca akan allurar rigakafi insha Allah ta'ala. Za a yi, har yanzu ba a yi lacca ba. Wannan dan kawai fufur din shine kawai ya firgita su. To da wannan ne zaka gane gaskiyar Allah da yake cewa bal naqdhifu bil haqqi ala al batil. Haka muke daukan gaskiya sai mu hurga ta akan ƙarya, fa idza huwa zahiq, sai ta warga. Ku duba miliyoyin kuɗi suke kashewa a jihohin North East da North West, Zamfara, Bauchi, Kebbi da sauran abin nan Katsina. Idan in ka tafi jihohi irin na su abin nan, menene suke da suna, Bauchi da Gombe da sauransu, mata ake sawa da hijabi da niqabi sai su shiga gidajen mutane don a yaudari mutane, su kuma sai su betray wannan trust din da aka sa a jikin mai hijabi da niqabi. In other words, ta sanya hijabi, ta sanya niqabi, in ta shigo sai a ganta malama ce. Nan ko gangariyar yar iska ce. She has no connection whatsoever with neither the hijab nor the niqab, amma sai ta sanya. Shikenan, ato tunda malama ce ta zo sai a yadda. Me yasa? Sannan wannan matsawar ba ta alamin cewa akwai wani abu a ƙarƙashin al'amarin nan? Me yasa ba za a matsa mana ne mu karɓi saman bita ba, kuma a tabbatar mun ci tuwon saman bita? Me yasa ba za a zo a raba mana saman bita ba, a tabbatar cewa an ci tuwon saman bita? Duk inda ka samu mutane suna zaune, ka tabbatar da cewa suna jin yunwa, da hotaliya ka ba su ka gani, in ba za su ci ba. To me yasa ba za a ba su wannan taliyar ba? Ita ba rigakafin yunwa ba ce? Saboda haka matasa na ahli sunna, kuna buƙatar ku je ku yi ilimi, kanku ya waye. Duk wata barazana da za a yi muku, ku ce a tsaya a kan ilimi. Yo ashe da da kuka ce a je a karatun bokon, kuma ƙarya kuke yi a karatun bokon? Yo ba shi yasa wasu suka ɓangare suka ce bokon haramun ba kenan? Mana ƙarya kuke dama a je a yi ilimin, wai so suke har an yi ilimin kuma wai a zo a ci gaba da bin su irin wancan shashashan ɗan gidan gumi? Har an yi ilimin, kana da digiri guda hudu a kanka, ka zama wawa, ka zama gaɓo, me amfanin karatun? Mana ka yi ilimi irin wannan amma baka tsayu da ƙafarka ba? You cannot conduct a research on your own to deliver it, to present it. Ilimi ba gado ba ne, yana daga cikin wautar da Dr. Ahmad ɗan gidan gumi yake. Wai yana ganin baban shi malami ne, wai wannan ya ba shi God, wai rinka ma, wai an je ma ko taro aka je wurin malamai sai ya naɗa kanshi, wai shi shine babba. Wannan sakarki ne, in ubanka ya zama babban mu kawai, gargajiya ce, gargajiyar muka guda fa. gargajiyar muka guda in bamu guji gargajiyar ba kamar ni kana jin zan iya fara karantawa shekara 30 da ta wuce ba shi yasa har yau suke cewa yaron nan albani ba idan da mun bi gargajiya zan fara karantar da addinin na shekara 18 ba zai yiwu ba gargajiyar ce muka ballewa ha yanzu kawai duk inda aka je shega ya sanya wani matata koko aka wai shi wai ga wai wai ga wai magajin Abubakar Gumi no Abubakar Gumi ma ba gadan kujerarye ba Allah ne ya kai shi da qualities nashi na ilimi da tsoron Allah kai in ka zama gabo ka biye musu Abubakar Gumi stands on his feet ko yanzu kake sauraron shi abinda yadda da shi kawai shi yake fadi abinda bai yadda ba baya fadi wacce ta taburza ce ba ai da shi akan lokacin Buhari na mulki yana daura mutane shekara 100 yace wannan ya saba ma Qur'ani aka yace ya saba ma hadisi aka kada aka raya yace iyakar matsayin shi kenan duk yadda za a yi hadin tsaya inda yana neman wani ba hannunsu da bai zama irin ka ba gabo sai yasa wadancan ke ce mishi gabo tari dan malam Allah kiyaye zaka gaji komai a wurin ubanka amma ba zaka gaji ilimi ba shi yasa idan ubanka na da ilimi kai marmaza yana da ilimi yana da rai ko ya koya maka ka amfana ran da diya mutu ko ba abinda zaka amfana da shi zaka gaji komai da ubanka ya bari komai da uwarka ta bari zaka gada amma wallahi in ta haddace Qur'ani so 100 wallahi ran da ta mutu ko aya ɗaya ba zaka iya jin ka tuno ba saboda uwarka ta haddace sai in kai ma ka haddace ta ilimi ne kada yake da wannan quality a duniya ana gadan sarauta ana gadan komai amma ilimi ne kawai ba a gado dan haka ubanka komai karatun shi ko to abin da ya dace kawai kai marmaza kai karatu Ibn Taymiyyah shekarar shi 17 uban shi Abdul Halim ya rasu aka kada waye zai iya ci gaba da tafsiri nan sai Ibn Taymiyyah yace bari in yi muku da ya fara tafsirin sai aka jafu uban karatu saboda me saboda ya samu damar da a lokacin da shi uban bai same ta ba amma bai yi akwai dan babanka malami ne kawai ka dan je ka dan iya tada baki kawai ka zo ka ce kawai kai ma malami ne kuma malami a irin tashi kujerar a irin nashi matsayin ba zai yiwu ba sarautar gargajiya ce ake mata haka idan ubanka mai martaba ta ɗaya ne ya mutu aka zabe ka aka dora ka ha by installation and tabanning shikenan sai kai ma a ce maka mai martaba ta ɗaya duk waɗannan tsofaffin da suke zaben sarauta da ke kaza 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 wani ma shi ya dauke ka lokacin da aka haife ka eh duka sai su fadi su maka sujuda amma a ilimi ba haka bane so da haka gaskiya muna gaya wa kowa ya sani har su jami'an tsaron su sani duk sanda za a sake lecture ta gaba ma don a lokacin ne za a yi lecture a lokacin duk za a aika musu har waɗannan kungiyoyi na fanwan da aka yaudare su dan yanzu na daga cikin kungiyoyin da aka yaudara su ne kungiyoyin fanwan ana dankara musu kuɗi miliyoyin kuɗi tun daga Abuja har Kaduna har Bauchi a sirrance so da haka sai ga mace da hijabi da niqabi to babban abin da za ku yi kar ku yi wata jayya kar su zo su kawo muku abin a nemi nuna kai ba gidaje ne ka ce mishi a'a ka duba thinktwice.com www.thinktwice.com ka ce mishi ya je nazari tukuna sannan ya dawo ku zauna ku yi magana ko waye shi dan kada ya dure ka ai ku ustazai a mu yan boko ka ce mishi a'a ai ba ka ga ustazanci ba kai ka ga ustazanci ai ba za ka shigo nan ba a bokon naka tafi ka je ka duba thinktwice.com ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala wa haddathani Zuhair ibn Harb wa Yaqub ad-Dawraqi qala haddathana Isma'il wa huwa ibn Ulayya an ayyuba an muhammadin qala abu huraira imam muslim yace har yau malami na zuhairu dan harb ya karantar da ni wannan hadisi da kuma malami na yaqub dan ibrahima dan kafir ad-dawraqi su biyu suka ce haddathana isma'ilu malamin mu malam isma'il ya karantar da mu hadisi
sai Muslim yace huwa ibn Ulayya shine Isma'ilu dan Ulayya cikakken sunan shi Ibra Isma'ilu dan Ibrahim dan Muqsim to amma Ulayya din sunan uwar shi ce sai ya shahara da ita sai yake cewa Isma'ilu dan Ulayya kamar yadda nan mu ma muke da Murtala Rahmatu ina fata an gane kun ga Rahmatu din sunan uwa ce gare shi an ayyuba yace ya karbo wannan ainihin hadisi daga ayyub wato ayyuba sakhtiyani am muhammadin daga malam muhammad shine muhammad dan sirina qala muhammad dan sirina yace qala abu huraira yace la yazalu nasu bimithli hadisi abdul warith sai ya kwararo hadisin irin hadisin abdul warith wanda muka gama karantawa cewa la yazalu nasu yasaluna kum kaza kaza ina fata an gane zaira annahu lam yadhkur an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi al-isnad sai dai kuma a cikin wannan riwayar shi bai ambaci annabi ba sallallahu alaihi wa sallam sai ya maida hadisin kamar abu huraira ne ya fadi walakin qad qala fi akhir al-hadith sai dai kuma a ƙarshen hadisin sai aka ji shi abu huraira din yana cewa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon shi sun yi gaskiya قال وحدثني عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس يسألونكم أمن زن الله يجي متعني بذاس بشي بسنا تتنبيكو يا أبا هريرة يا كي أبو هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله har dai wata ran su ce muku to shi wannan Allah to wai shi waye halicci Allah nan da kuke ta fade ni qala abu huraira yace fa baina ana fil masjidi iz ja'ani nas wata ran ku ina zauna a masallaci sai ga wasu mutane sun zo gare ni min al a'rabi daga cikin mutanen kauye fa qalu ya abu huraira sai suka ce ha ya kai abu huraira hadha Allah faman khalaqa Allah wannan Allah da kullun kuke fadi ne wai waye halicci Allah nan ne qala abu huraira mai riwaya yace sai abu huraira fa akhadha hasan bi kaffihi sai abu huraira sai ya sa tafin hannun shi sai ya danki tsakuwa haka faramahu sai ya watsa musu wannan tsakuwa thumma qala sannan sai yace qumu ku tashi sadaqa khalili masoyina manzon Allah ya fadi gaskiya amma manzon Allah ya fadi gashi ta faru akan ku kuwa alaikum salam wannan hadisi jama'a akwai darussa masu dimbin yawa a ciki wadanda na daga cikin wadannan darussan shine Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf shine almajirin Abu Huraira wanda duk a riwayoyin da suka wuce ba shine ainihin almajirin Abu Huraira ba a can wurin mun ji Urwatu dan Zubair muka zo muka sake jin Muhammadu dan Sirina yanzu kuma Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf babban darasin da ke cikin rayuwa Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf mahaifin shi Hamshakin mai kuɗi ne kuma gashi malami amma sai ainihin harkar kuɗi da kasuwanci sai ta ɗauke malanta sai ya rinka tura ɗan nashi Abu Salama cewa tafurin malamai tafurin Aisha tafurin Ibn Abbas tafurin Abu Huraira saboda ya gane cewa nan ce makasar rayuwa ma'ana ya akai ka kai ga matsayin da kake ciki kai a yanzu doctor ne kai professor ne kai researcher ne academician ne kai ka kai ga wannan harka sai ka waye gari yanzu sai ka zama hamshakin mai kuɗi kuɗi sai ya dauke kanka sai ka ga ƴaƴanka suna son su shagaltu da kuɗin nan ko kar ka sake ka yarda koma da su asali shine ilimi dan haka ƙarshe Abdurrahman ibn Auf ya rasu an raba dukiyar ba ka sake jin labarin ta sai ana tarihin ta hadisi amma har abadan ana karanta hadisan manzon Allah sai ka ji Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf an fahimta jama'a kun ga duk da mahaifin shi na da ilimin amma moriyar ilimin mahaifin shi da yake shine wayewar kan da mahaifin ya samu cewa tunda na zama ina da harkoki da sun hana ni karantarwa dan nan na tafi ka je kai karatu hannun malamai sannan Abu Huraira da ya ruwaito wannan hadisi yake cewa manzon Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna tambayar ku ya ko Abu Huraira kenan manzon Allah ya san waɗannan almajiran nan gaba su za su zama me su za su zama malamai haka ake so kullun kana karantar da almajiranka
kakkarin ability nasu kana daukan su kaskantattu ne wala'a ka ba su muhimmanci su samu ilimi sosai ka karantar da su su dauki hannu kai fatan su fika kai fatan abin da ya gagare ka ya bayyana a wurin su shine daraja ilimin ka gashi wannan tambayar ai wanda yafi dacewa a zo ai wa ita ba da amsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama to amma Allah a cikin iyawar shi ba annabi ya tsara za a yi wa ba sai annabi ya ce to mutane ba za su gushe ba suna zuwa suna tambayar ku Allah Allah da kuke cewa wai waye halicci Allah kenan yanzu sai manzon Allah ya shirya su da ilimin da za su iya amsa waɗannan tambayoyi haka ake buƙatar ka shirya almajiranka ka nuna musu sirrin ilimi duk wani fahimi to ka bayyana musu ya za a yi a fahimce shi ta wacce hanya ta wacce loga yaya ake gano kaza yaya bayani akan littafi kaza menene sirrori game da kaza dauko ka basu nuna musu yi musu photocopy samu copy din yadda akai ka tattara wa dalibanka su zama ainihin wato musallahina jiddan bisilah al-ilm su samu makami makami na ilimi yadda duk inda suka zauna za su yi jawabi jawabi na ilimi ba wauta ba kuna fahimta haka a cikin wannan hadisin jama'a yana cewa mutane ba za su gushe ba tun suna tambayar ku tambayar arziki har zo suna cewa wai shi Allah waye halici sa'an nan Abu Huraira yace ina nan zauna a masallaci ko sai ga wasu mutanen ƙauye karka taba tunanin kafirai ne musulmi ne amma yace mutanen ƙauye ne saboda gaskiya mutanen ƙauyen ne sannan kuma tambayoyin irin waɗannan dama ana sa ran waɗanda ba malamai ba ba kuma waɗanda ke zaune kusa da malamai ba shi kuwa zaman ƙauye a da ne a yanzu ne a makka ce ta da a makkan yanzu a madinan da a madinan yanzu wanda di ya zauna ƙauye to sai an same shi da jahilci saboda Allah ya gaskiya da yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi mutanen ƙauye su suka fi kowa kafirci su suka fi kowa munafinci su suka fi kowa jahilcin abinda Allah ya saukar wa manzon shi dan haka hadisi yazo sahihi cikin musnad al-imam ahmad da jami'in at-tirmidhi jami'in at-tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa man jaf man bada jafa wanda dai ya zauna ƙauye to zai jahilci ka duba da kyau ka gani idan ka samu wani jahili daga birni ya tafi wani ƙauye to sai je zama masa imamu maliki a can in yi wata fatawa sai a ce ya kawo rikicin addini amma in ya dawo garin su fa a cikin jahilai yake amma saboda yana zama yana jin me malamai suke cewa yana zama yana ganin ya malamai suke sallah to da ya je ƙauye an ce wuce kai mana limanci da ya je yayi musu sujuda yayi ruku'u ba irin nasu da suke tsallan badake ba sai a ce to kaga ya kawo sabuwar sallah amma anan bariki kuma da su ake jaya suna cewa an kawo musu sabuwa su ma amma kaga shi ma da ya gaba tashi ta zama sabuwa an fahimta jama'a to sa'an nan da suka yi wa Abu Huraira wannan tambaya kaga sai Abu Huraira ya ɗibi tsakuwa ya watsa musu sannan ya wartake su malamai suka ce haka ya halatta a cikin ilimi da fatawa amma wannan din abu ne wanda yake da dangantaka da irin mutanen da kaga ya dace kai wa haka ba kowa za ka yi wa haka ba wani in yi wannan tambaya sai ka tsaya ka ce mishi a wannan tambayar da kai kuskure ce ba kyau irinta wani kuma bulala din za a yi mishi to ya danganta dan haka ake so kai malami kullun ka zama mai basira wajen iya gudanar da mutane da kuma wajen iya gudanar da al'amuran da zaka tattauna tattare da su ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan Abu Huraira da ya tashi ba da ansa sai ya ce sadaqa khalili masoyi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi gaskiya مالن يتي حدثني محمد بن حاتم حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاجي أتكي وانا الرواية كما مالن يزيد دن أصم شيني الماجرن أبو هريرة شيكو چي واي ناج مالمين أبو هريرة ينا چي وا manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yas'alannakumun nasu an kulli shay'in mutane za su yi muku tambaya game da komai nan gaba hatta yaqulu Allahu khalaqa kulla shay'in, har ku ji wata rana sun yi muku shimfida da cewa to shi Allah da ya halicci komai, faman khalaqahu, to shi kuma wane ne ya halicce shi. An fahimci wannan da kyau jama'a? Duk wannan yana nuna irin yadda malami ya kamata ya shirya almajiran shi. An fahimta? Ka shirya almajiranka a fagen da kake musu hasashe. Yanzu waɗancan maganganun da nake faɗa muku kamata a ce in mun shiga aji ne na kimiyya da fasaha zan yi su, amma misali ne kawai ya kama muka zo muna yin su a nan wurin karatun hadisi, saboda a fahimci irin waɗannan abubuwa. Shine yanzu malamin da ya zauna ko faculty ko lecturer ko wane ne da ke karantar da ɗalibai akan technology, fasaha irin ta zamani, shi ya kamata ya kawo musu wannan misali, ya ce nan gaba za a yi kaza, za a yi kaza, za yau ba da dadewa ba jama'a 2004 kawai fa, 2004 yau shekara nawa? 2004 yau shekara tara kenan. Malami ne ba America ya zo yana karantar da mu jama'a, sai ya yi hasashen wasu abubuwa, sai ya ce mai yiwuwa zai iya faruwa, ya ce ba istighrabi. Sai ga abubuwan yanzu sun faru har sun wuce, in ka je yanzu aka bincike ma ka ɗauko waɗannan abubuwan da da yake ga ko ba za su yiwu ba, yanzu an wuce wannan, kuma sai bincikenka ma ya zama bai da muhimmanci don an wuce wannan. Yau shekara tara, 2004 ne kawai yake cewa mai yiwuwa zai iya yiwuwa haka, mai yiwuwa kuma ba zai yiwu ba, ya ce amma ba abin da zai hana ya yiwu. Kuma babban masani ne a ƙarƙashin hukumar Microsoft ta America. Yau an yi wannan abin ya yiwu har an wuce shi, ko kun fahimta jama'a? Kaga kenan a wannan lokaci mu almajiran shi yana shirya kwakwalenmu akan in abin ya zo. Dama malam ya ce zai yiwu. A 1970s zuwa 80s wani ƙwararren masani yake cewa hoton video da ake ganin shi yake bin iska yana isa gida, nan gaba zai iya bin waya. Ikon Allah, dacen da ya talabijin ya fara, da talabijin za a naɗo waya ne ko rediyo tun daga can har gidanka, sai aka zo kuma yana biyo iska, sai kuma wannan yake hasashen nan gaba zai yiwu kai da kanka za ka iya sa kaset a ɗakinka ta hanyar wayar da za ta haɗa wannan na'urar video yake ishara zuwa ga me? Zuwa ga ainihin talabijin ɗin, kai da kanka nan gaba za ka rinƙa yi. Sai ga shi yanzu ya yiwu. Sannan kun tuna Nostradamus? Nostradamus da yake maganganu, ko da shi ba yana magana ne ta kimiyya da fasaha ba, ya ce a wani babban birni nan gaba za a samu wasu tsuntsaye masu fuka-fukan ƙarfe, za zo za su daki wani babban bene, daga haka duniya za ta rikice. To kai ka taɓa ganin tsuntsu mai fuffuken ƙarfe a wannan lokacin? Babu, amma yanzu shine jirgin sama, don a lokacin kwakwalwar shi ba abin da za ta iya tunawa sai tsuntsu, don tsuntsu ya taɓa gani wanda ya kama da abin da zuciyar shi ta buga mishi. Ya ce tsuntsaye masu fuka-fukan ƙarfe a wancan lokacin kwakwalwa ba za ta ɗauka ba. Saboda haka a cikin ilimi dukkan malami ya rinka shirya ɗaliban shi da shirin ko ta kwanan in abu ya zo su iya gamsuwa su fahimta, sabanin takalidanci da ake koya mutane a karatun soro. A ce kai maliki ne, ubanka ba maliki, ƴaƴanka da jikokinka ma malikiya, har mahadi ya same ku, kuna nan malikawa ne ku. Shikenan an toshe muku hanyar ilimi. Shi yasa aka ga rubuce-rubuce da suka faru a cikin kakanninmu da suka gabata a ƙasar nan, daga baya sai suka kwanta. Dan muƙallidi ba abin da ke cikin shi sai sharri. Muƙallidi ba iya yin komai jama'a. An fahimta jama'a? Ka samu narkekken mutum ya ci, ya ƙoshi, ya kwanta, ka ce mishi tashi. Zai iya tashi? Balle ka ce za a je a aiki kaza. So yake kawai ya miƙe kauye ta munshari. Saboda haka babu kyau a gina ɗalibai akan takalidanci da ta'assubanci. A gina ɗalibai akan gamsuwa da hujja da ilimi da bincike, da kuma duk abin da ya zo maka kana da buɗaɗɗiyar zuciya ka saurare shi. In ka gamsu ka bi. Magana cewa ubana ba haka yake ba, ko malamina ba haka yake ba, babu ita gaba ɗaya a cikin harkar ilimi. shi yasa abin zai baka mamaki duk inda zaka ga ƴan boko nan yanzu zaka ga a wajen abin da ya shafi karatun boko da suka yi zurfi zaka ga ba su da takalidanci sai an gabatar musu da hujja amma sai ga kafcecen dan boko sai ga yazo sallah sai ga ya saki hannu haka lafiya ah haka ya tashi ana yi bai koya ba anan jahili ne shi dan haka muqallidi ne in ka ce mishi haka sai ya ce ah ba zai runguma hannu ba saboda iyayen shi ma haka suke saki an fahimta amma a shekara nawa iyayen suka sa shi a primary shekara 7 yanzu shi kuma ya dauki dan shi dan shekara 3 ya kai shi kaga ya saba wa iyayen shi ko kun fahimta jama'a shi yasa an ba karantar da mutum addini ba wallahi sai ga ya zama abin tausayi sai ka ga mutum ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa in ya zo sallah sai ga ya haka Allahu akbar sai tsaya kamar ban kararren kifi haka saboda bai koya ba shine ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya in aka zo duniya sun san bayani za su yi amma aka zo harkar lahira wahum anil akhirati hum ghafilun ba su ma san komai game da labarin lahira ba to shi yasa a gina mutane akan ilimi jama'a a bude zukatan mutane su shirya makarban ilimi in kana karantar da dalibanka sai ka ce musu kun ga wannan nuskar da nake karantar da ku ta sahih muslim eh zuwa yanzu ita ce nuskar da muka sani an yi ta hakikin ta amma muna fatan Allah ya kawo wani bawan Allah nan gaba wanda zai tahqiqin wannan littafi wanda zai karbu lazumin nan na soke littafin nan gashi ya zama mana abin tarihi da abin tarihi gashi wannan littafi yau shekara 5 da rubuta shi tunda aka rubuta shi ba a taba buga shi a inji ba malamin da ya leko shi ya gano mana shi a cikin rubutun hannu shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani 1970s ya gano shi amma sai ya bude zukatan dalibin shi yace Allah ya sa a samu wani ya tashi nan gaba ya gyara littafin a buga shi sai gashi an buga littafin wani matashi ne shi kanshi matashin da yazo buga littafin sai da ya dauko wannan magana gashi yace kalimatu fadilati Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani an al-kitab sai da yace ga abin da malamin ne ya faɗi yanzu da ya bude wa daliban shi kofar ilimi ana buga littafin sai gashi dalibai sai suka amsa ha amma an kaje kana karatun soro a Najeriya sai su ce maka sabon littafi bala'i ne ba a karban sabon littafi shine a cikin ta'lim ne duk suka karanta muku wannan rudanin hmm sai ku rike tsofaffin littattafai kaga sai a koma a Taurat da Injila kenan sai a Taurat da Injila sune tsofaffi Qur'ani sai Allah ya ce wa hadha kitabun daga baya ka saukar da shi ma zama sabu Allah ya kyauta قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله wannan hadisi al-imamu muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna al-imamu abdullahi dan amir al-hadrami dan zurara shi ko yace malamin shi mai suna muhammadu dan fudail ya bashi hadisi shi ko muhammadu dan fudail ya samo wannan hadisi ne daga malamin shi mai suna malam mukhtari dan fulful menene fulful da hausa yaji ina fata an gane wallahu alam ko me yasa ake ce mishi malam dan fulful ta yi wannan ma'ana ce ko kuma wata a tabi'i ne an Anas ibn Malik ya karbo daga Anas dan Malik ar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala shi kuma Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace قال الله عز وجل الله مي بويا da daukaka yace inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kaza ma kaza al-ummar ka yanzu wannan a hadisi ya zama al-hadisul qudsi Allah ne yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa annabi yazo ya gaya wa al'umma, su ma kuma ya shirya zuciyarsu yadda in abin ya faru nan gaba za su san yadda za su tarke shi. Al'ummar ka ba za su gushe ba suna cewa ma kaza ma kaza, menene kaza menene kaza, hatta ya kulu har su ce hadha Allahu khalaqa al-khalqa, Allah nan da ya halicci halittu, faman khalaqa Allah, yaushe kuma Allah wane ne ya halicce shi ne? An fahimta jama'a? Allah ya faɗa wa manzon Allah cewa al'umma za su zo suna ainihin faɗin haka a nan gaba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Duk waɗannan abubuwan kamar yadda muke faɗi suna tabbatar mana da cewa babu shakka za su faru, kuma sun faru ɗin, kuma duk waɗannan suna daga cikin harkoki da za su faru wanda za su girgiza imani. Wannan hadisi kun